الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Asabar a nawa ga wata? Har goma sha biyu. Nan yau Asabar goma sha uku sha hudu, goma sha hudu ga watan Rajab, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shekara 1447. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci, ya kuma mana baiwa da haduwa a wannan masallaci da aka saba haduwa a Masjidul Muhajirin. Muna haduwa domin karatu cikin littafin Allah, Al-Qur'ani mai girma. A irin waɗannan lokuta muna karatu a cikin suratul Ma'ida. Mun tsaya a karatun da ya gabata, aya ta 34, za mu tashi aya ta 35 insha Allah a darasi na 17 a cikin wannan sura. Muna fata Allah ya samu dace. Na'am. Okay, na'am. No. Wanda bai haji ba in ya samu kuɗin biyan kujera shi ne zama wajibi a kansa. Ita mahaifiya hajji bai zama wajibi a kanta ba, ba ta da kuɗi a wannan lokacin. Amma shi da ya mallaki kuɗin kujera, to shi ne kuma bai yi hajji ba, to ya zama wajibi a kansa. Misali, da zai biya mata ta tafi ta je ta dawo kafin baɗi sai Allah ya karɓi rayuwarsa, to ana bin sa bashin hajji. Amma idan anan yawanci mun saba da kuma a yadda ake gani, mahaifa su shekarunsu ya tafi sama da na mutum, kuma gwargwadon ƙara shekaru gwargwadon raguwan ƙarfin mutum lokacin da ya riga ya tsufa. To a irin wannan babin da ya sa kawai ake bada, za ka ga mutum ya bai yi aikin haji ba, amma yana ƙoƙarin iyayensa su yi a babin yi musu ihsani da kyautatawa gare su. Amma in dai a babin shari'a ne, to su ne shi ne haji ya zama wajibi a kansa. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji shuburuma, abunan ɗansa yana cewa labbaika an shuburuma, yana cewa ya Allah yana labbaika amsa kiranka amma ga shuburma Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye shi waye shuburma yace masa dan uwana ne a wani kauli yace babana ne a wani kauli ma'ana dai yana da alaka da shi sai yace hajjat kai kai haji ne yace a yace hujja an nafsika thumma hujja an shuburma kai haji wa kanka tukunna kafin kai haji wa wani kamar yadda mutum ba zai je wa wani aikin haji ba in shi bai taba yin aikin haji ba ko an kai mutum maka aka biya masa kujera aka yi masa komai don yayi wa wani haji amma shi bai taba yin haji ba to ba dama yayi wa wani haji sai dai yi wa kansa to haka nan kuma wanda ya samu ya mallaki guzirin samun daman zuwa aikin haji to shine ya zama wajibi akan sa yayi aikin haji amma da mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko wanda yake da dangantaka da shi wanda ba su da hali a wannan lokacin sai in shine ya ba su to su haji bai zama wajibi akan su ba don haka da za su koma ga Allah ba su yi aikin haji ba to zai zamanto ba abin su bashi saboda ba su mallaki damar yin aikin haji ba amma lokacin da a yanda muka saba a nan wajen babin girmama iyaye muke yi to ba za a ce komai ba sai a ce mutum Allah ya saka masa da alheri ya yi ihsani ya amma dai ana bin sa aikin haji saboda ya mallaki dama amma bai je ba a wajabta masa ya ba wa mahaifi ko mahaifiya ba amma babin ihsani wannan in yayi abu yayi abu mai kyau gaskiya yayi kuma aikin alkhairi amma dai shari'a ba shi tane ba su tane musu haji a wannan lokaci ba shine ya zama wajibi akan sa ya haji wallahu ta'ala alam amma idan ya biya musu suka je suka yi haji to mahaifiya din ta yi haji na wajibi hajjin musulunci ta yi shi ta samu dama ta je ta yi aikin haji shi kuma ana bin sa don haka sai ya zamanto ya himmatu wajen ya ga ya biya kudin kujera ya je yayi yawa wallahu ta'ala a bambance tsakanin shari'a wajibi da kuma ihsani da kyautatawa yawa yanzu idan wani yaji ba zai fahimta sosai ba ya an ce mahaifiya ko mutum ya biya mahaifiyarsa haji eh ana maganar ihsani da kyautatawa yayi abu mai kyau sosai kuma ya girmama iyaye sannan kuma ya kyautatawa iyaye ya musu ihsani amma in dai a shari'a ne wanda ya mallaki kudin biyan kujera shine zama wajibi akan sa domin in bai biya ba wani uzuri ya zo to ana bin sa bashin haji yawa to shine kaga wannan shine matsayin shari'a amma in yi ba wa iyaye din ya kyautata wallahu a'lam mafi dacewa da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abun da ya faɗa yace salatul layli masna masna sallan dare idan an tashi za a yi ayi biyu ayi sallama ayi biyu ayi sallama gurgudun iya damar da lokacin da mutum yake da shi in yayi biyu yayi sallama lokaci ya kure shi kenan in yayi biyu yayi sallama lokaci ya kure hudu kenan shikenan gurgudun kuma iya yadda yake ji a jikin sa yawan abun da zai yi amma ya halatta mutum ya hada hudu wannan halal ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada raka'o'i hudu yayi sallama ya halatta mutum zai iya hada hudu yayi sallama amma kaulinsa da fadarsa shine nan ta tsayi wanda daga wanda ya samu dama shine yayi biyu yayi sallama yayi biyu yayi sallama yayi biyu yayi sallama wannan shine dacewa da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma halal ne mutum yayi raka'a biyu bai yi sallama bai karo wasu biyu tukunna sai da yayi hudu yayi sallama wannan ya halatta gare shi ko mutum yayi wuciri da raka'a biyar yayi biyu yayi biyu ya tashi yayi daya duka bai yi sallama ba sai da yayi daya na karshen yayi sallama ko yayi uku yayi biyu yayi daya tukunna yayi sallama raka'a uku tukunna yayi sallama duka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi wuciri da raka'a biyar yayi da uku yayi da guda daya mafi yawa a karshen rayuwarsa ya kasance yana wuciri da guda daya bayan yayi salloli a raka'a biyu yayi sallama raka'a biyu yayi sallama hadisin Abdullah ibn Abbas da hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anhuma duka sun tabbatar da yana raka'a biyu yayi sallama yayi raka'a biyu yayi sallama kamar yadda hadisin Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yake cewa fa salla raka'ataini thumma salla raka'ataini thumma salla raka'ataini thumma salla raka'ataini ya fadi haka sau shida yace fa autara kaga raka 12 da guda daya kenan don haka raka biyu haka aikin sa yake kuma haka ya fada don haka wanda yayi raka biyu a tsayamu a kiyamul layli ya fi dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in yayi hudu yayi sallama ko da rana ko da daddare ya halatta ga mutum in dai nafila ne wallahu ta'ala a'lam. Dan ka zamu tashi ci gaba da karatu raka ta aya ta 34 insha Allah ta'ala aya ta 35 akwai bayani akan aya ta 34 illa allazina tabu insha Allah sai ka karanto daga ta bayan sai ka karanta illa allazina tabu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
نعم وانا آيوي ayar da ta gabata duka an fassara su a darusan da ya gabata cewa waɗanda innal ladina innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu sakamakon waɗanda suke muharabar Allah da manzon sa mana suke karo da Allah subhanahu wata'ala da ayoyin Allah da umarnin Allah ta hanyar aiki na aika na barna wa rasulahu suke sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar barna wa yas'auna fil ardi fasada kuma suke tafiya da barna cikin ƙasa wanda malamai suna fassara wannan da cewa qat'u tariq shine fashi da makami wasu malamai suka ce duk wani bangaren barna cin hanci da rashawa ma ya shiga ciki da kuma duk abin da mutum zai suka ce kai koda da yaudaran magana ne mutum ya yaudari wani don ya ci dukiyarsa shi ma ya shiga cikin wa yas'auna fil ardi fasada sakamakon su an yi kattalu to a kakkashe su kamar yadda ya faru a hadisi a dalilin saukar aya din na mutanen da suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bayyana musulunci bayan sun kamu da jinya aka ce su sha nono raquma su shafa da bawalin raquma a jikin su da suka samu sauki suka samu makiyayi raquma suka kashe shi suka kore raquma suka tafi da su. An yi bayani a wancan lokaci cewa qut'u tariq idan sun kashe sun dau kudi to za a kashe su kuma za a tsire su, idan sun kashe ba su dau kudi ba za a kashe su kawai ba za a tsire su ba, idan sun dau kudi ba su kashe ba za a yanke kafafuwan su da hannayen su min khilafin duka wannan an yi bayani a darusan da ya gabata. Auyun faumin al'ardi idan ba su kashe ba kuma ba su dau kudi ba to za a kore su daga ƙasa. Sai Allah ya ce zalika lahum khizyun fi dunya, wannan shi hukunci ne da yake sa su zamanto sun samu walakanci da kaskanci a rayuwar duniya. Idan aka yanke hannun mutum ta gefe guda kafar mutum ta gefe guda duk inda zai shiga kowa ya gan shi ya san cewa mai wannan aika ne. Idan kuma kashe su ko tsire su aka zo yi duka wannan yana nuna jama'a suna gani sun san cewa sun yi irin waɗannan miyagun ayyuka. doka suna cikin kaskanci da kunya a rayuwar duniya wala hum fil akhirati azabun azim alahira kuma gare su akwai azaba mai girma to sai Allah ya ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alayhi sai dai kawai waɗanda suka tuba tun ba ku samu iko a kansu ba ma'ana tun ba a kama su ba sai suka tuba suka daina wannan aiki fa'alamu ku sani annallaha ghafurur rahim lalle Allah ghafurun mai gafara ne rahimun mai jin kai don haka ya gafarta musu to anan shine ake maganan kenan mutun ya kakkashe rayuka ko ya kwakwace dukiyoyin mutane sai ya tuba shikenan bayan ya tuba sai kuma ya shigo gari aka hadu da shi shikenan wannan tuba ta sa ba za a yi haddi ga wa'incan abubuwa ba to nan malamai sun yi bayani Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yana bayyana cewa tabbas za a tsaye da haddin abubuwa na adami dukkan haƙƙin dan adam idan mutum ya taba shi in ya tuba tsakaninsa da Ubangiji Allah ya yafe masa ma'ana nan illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai dai waɗanda suka tuba tun kafin ku samu iko a kansu fa'alamu ku sani annallaha cewa lalle shi Allah ghafurun mai gafara ne rahimun mai jin kai ma'ana ya gafarta musu haƙƙin sa bai tsakaninsa da su domin Allah ya hana a yi fashi da makami Allah ya hana wani ya kashe wani haka kawai Allah ya hana wani ya saci kuɗin wani Allah ya hana wani ya yi wa wani ƙwace duka waɗannan Allah ya hana don haka yin yunkurin yin wannan abun sabawa Allah ne ba maganan fa inna fa'alamu annallaha ghafurur rahim anan cewa Allah subhanahu wataala ya gafarta hada jinin waɗancan mutane ba ya gafarta haƙƙinsa da aka keta domin da ya ce kar a yi duk wanda ya yi ƙarfin zuciya ya yi to ya keta haƙƙin Allah ya kutsa gonar Allah subhanahu wataala ta yin abun da bai halatta a yi ba domin Allah ya haramta to in ya tuba to Allah subhanahu wataala ya yafe masa wannan abun da yayi tsakaninsa da shi amma haƙƙin bani adam wannan za a neme shi da su don haka za a tsayar masa haddi duk da cewa akwai sashin malamai na Shafi'iyya wanda yawanci malamai sun ambaci bayanan su hatta Imam al-Qurtubi din rahimahullahu ta'ala ya ambata karkashin fassara waɗannan ayoyi sashin malamai na Shafi'iyya suna ganin cewa man taba wanda duk ya tuba ba qablal qudra kafin a samu iko a kansa in ya tuba hatta jinanin bani adam sun sauka a kansa su suna ganin kawai in dai mutum ya tuba kawai ya tuba gaba daya amma Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yace amma mafi ingancin magana hatta a mazhabar Shafi'iyya din shine cewa huququl adami in dai haƙoƙin dan adam ne mutum ya taba suke kansa to wannan in ya tuba ma tubansa tsakaninsa da Ubangiji amma haƙƙin dan adam za a abun abunda mutum zai tuba shikenan ba za a yi masa haddi ba shine a gurin mafi rinjayen malamai shine kamar misali shan giya mutum da yana shan giya Allah ya kiyaye sai ya tuba in mutum yana shan giya sai aka kama shi to wannan akwai bulala da za a yi masa tare da hana shi to amma yana shan giya ya tuba ya tsakaninsa da Ubangiji bai taba haƙƙin kowa ba kawai ya je ya ɓata hankalinsa kuma ya kasance yana mu'amala da haramun abinda Allah ya haramta sai ya tuba wannan tsakaninsa da Ubangiji hakanan sata in ya ɗau dukiyar mutane ya saci dukiyar mutane da can kawai yana satin dukiyar mutane yana ta amfanuwa da ita sai ya tuba to wannan an karɓi tubansa na keta haddin Allah da ya yi wajen yin tafiya yin sata amma dukiyoyin mutane ɗin nan sai ya mai da su shi yasa za ka ga shurutut tauba za ka ga salasa ne asali amma in akwai haƙul adami sun zama arba al-iqla' ani dhanb na farko annadin mutun yayin nadama abin da yake yin nan kwata-kwata yana nadama ba kullun yana cikin damuwa sana al-iqla anil zamb sana sai yanke kawai yace daga yau yanke ya yanke yin zunubin bayan nadama sannan anniya ala Allah ya'uda ila zamb ya zamanto an yanwiya ala Allah ya'uda ila zamb yayin niyyar cewa ba zai taba saki koma wannan zunubin ba wannan sharuda guda uku na hudu raddul mazalim to in akwai haƙƙin bani adam sharudan tuba sun zama hudu shine sai an mayar to ashe kenan idan ya tuba da bayan yayi sace sace Allah ya kiyaye sai ya tuba to zai mai da wannan dukiyoyin zuwa ga masu shi sai za ka ga a ayoyin gaba ai an ambaci wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah Allah ce wallahu azizun hakim a can sai yace faman taba min ba'di zulmihi sai yace wa aslaha fa inna Allah yatubu alayhi inna Allah ghafurur rahim kaga usulubin wannan faman taban yayi bambanci da illal ladina tabu saboda ƙarin bayani ya fi fitowa anan malaman tafsiri suka ce saboda ita faman taba min ba'di zulmihi bayan an ambaci wasariqu wasariqatu ne a can wa yas'auna fil ardi fasada sai aka ce hatta wato ana magana ne akan yan fashi da makami me yasa aka bambance aka ce waɗannan yan fashi da makami waɗannan kuma barayi ba sa ci kudin mutane suke ba eh to amma sai aka bambance aka ce sunan waɗancan yan fashi da makami sunan waɗancan kuma barayi wancan in yazo sai a ce an yi wa wane fashi sai a ce an yi wa wane sata akwai bambanci to amma dukansu gaba daya ayyuka ne na aika aika wanda Allah ya hana to da Allah ya ambaci yan fashi da makami saboda girman aikin su da munin aikin su da sauran ayyuka na aika aika a waccar aya ayar da muke karantawa yanzu yace illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim da ya ci gaba yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa batabu ilaihi alwasila don a kawar da mutane daga aika aika ya sace komawa yace wasariqu wasariqatu an dauko karamin aiki na aika aika in an kwatanta da babban aiki fashi da makami yafi hatsari akan sata mai fashi da makami tsayawa yake ya tare mutun da karfi da rana tsaka amma mai sata kuma buya yake ya lade ya buya yayi sata a boye khufiyatan wani sai yanda yake yayi satan ma yafi hatsari akan ma satar ya tsallaka kuma cikin dare bai san me zai tarar ba ya abun amma mai fashi da makami yana dauke da makamai shi mai sata kuma ko yana dauke da makami yana koyi makamin nasa wani ko bai dauke da makami shi dai burin sa kawai yayi sata to shi yasa wasariqu wasariqatu fashi da abun sata sai zamanto abu ne wanda yake in an kwatanta da mashi da fashi da makami yafi sauki yafi rashin nauyi in an kwatanta shi da fashi da makami dukan su hatsari ne kuma dukan su ba a bukatun su sannan dukan su aika aika ne da sabawa Allah to da Allah ya ambaci sata bayan ya ambaci fashi da makami sai ya ƙara bayanin illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim malamai suka ce ƙarin bayanin sa da ya kawo yace faman taba min ba'di zulmihi sai ce wa aslaha da wannan sai suka ce misali idan mutum yana shashanci na fasikanci misali zina Allah ya kiyaye sai yana yin irin wannan aika aika din sai ya tuba idan ya tuba shi wannan ya daina da sharudan tuba guda uku nan taballahu alaihi satarallahu amrahu Allah ya rufe masa asirin sa ba a taba ganin yana amma ana zargi mutane za su ce kai wane kaza ne koda kuwa irin yanda ake zaune a wasu gidaje wa innan gidajen an san gidaje ne na wasu mata waɗanda suka zauna wanda suka shiga jarrabawa suka zama irin wannan rayuwar suke yi kullum kuma sai an ga ya shiga in ya shiga ma kuma zai dade in ya dade kuma zai fito tare da wata tare koshi duk wannan mutum sai dai ce yana zargin su abe isa ya ce kaza ba kuma ba wanda isa yanke masa hukuncin fasikanci to ya kullum ana ganin sa ya shiga gidan yabuna kai sai wani lokaci kai ya ji wa'azi Allah ya sanya imani tattare da shi sai ya ce ya tuba sai aka daina ganin ma yayi hanyar gidan ma ya daina zuwa ya daina kaza kaga wannan tsakanin sa da Ubangiji so da dama wancan aika aika ma Allah bai bar shi a bude ba ba wanda ya taba ganin sa kirikiri cewa gashi ne yana wannan fasikanci doka idan ya tuba shikenan taballahu alaihi tare da cika sharuɗan tuba babu haƙƙul adami a wannan tsakanin sa da Ubangiji ne shi yasa yace faman taba min ba'di zulmi sai ce wa aslaha shine malaman suka ce ya daina zunubin gaba daya na wanda yake yi tsakanin sa da Ubangiji amma wancan illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim shine haƙƙoƙi na ubangi na tsakanin su da ubangiji fa'lamu anna allaha ghafurur rahim shi yasa a ayoyin a ayan baya da muka wuce cewa min ajli zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a da kuma la'in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak idan ka shinfuda hannunka gare ni don ka kashe ni ni bazan shinfuda hannuna gare ka don in kashe ka ba a karkashin wannan aya akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam dewa da suke nuna lokacin fitintinu za su zo an bayyana ɗaya ko biyu a lokacin da ake fasara aya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne zaka ga hadisi yana cewa Allah ya bada misali ne ga al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam da waɗannan ƴaƴa na annabi Adam guda biyu ga wannan yayi aika aika ga wannan shi kuma yace ba zai dau hannunsa ya shinfuda ga dan uwansa ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi koyi da mafi alkhairin bani Adam ne wanne ne mafi alkhairi shine wanda yace shine Habila kenan wanda ba zai dau hannunsa ya shinfuda ga Qabila ta hanyar kashewa ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa za a yi fitintino a ƙarshen zamani mutum ya zamanto khair bani abuna ibnu adam sai dai a zo a kashe shi shi kada yadda ya kashe to nan ma malamai sun yi bayani na waɗannan hadisai tare da kawo wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man kutila duna malihi fa huwa shahid to idan mutum ya zo mutum yana tafiya sai wani yace a dole sai ya bashi kudi shi kuma ya ja daga shi ma ya ja daga don haka ashe yana da makami shi ma ya dauko in shi aka kashe mai kudin ya zama yayi shahada in ya kashe wancan yayi jihadi to da wannan sai suka ce malamai suka tabbatar da cewa a in ana cikin wani yanayi na haka kawai mutane za su tsallaka gidan wani don su kashe shi kuma yana da makami sai ya ja daga suka yi buga buga anan in an kashe shi fa huwa shahid amma ba zai ce la'in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak ba saboda haka irin wayannan sun kawo hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa ga hadisai na fitan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yawa hakanan abuna wanda ya kasance duna ahlihi yana kare iyalinsa ko ƴaƴansa ko iyalinsa da sauransu ko dukiyarsa yawa duk wannan man kutila duna zalik fa huwa shahid yawa don haka ya tsaya ya ja daga da wanda za su abuna ya rike makami wancan ya rike makami in an kashe yayi shahada in ya kashe shikenan yayi jihadi to abuna wannan sune bayanai da malaman tafsiri musamman Imam al-Qurtubi da makamantansa wanda ya kawo bayanai na tabi'ai da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam dogon bayanai na hukunce akan wannan. Haka Allah subhanahu wataala yace illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim in sun tuba alhari akwai jibgin kayan nauyi na jini akan su to dole za a je a yi haddin wannan wato jini din za a tsaye da hudud amma tsakanin su da Ubangiji na ƙetare iyaka da suka yi akan wancan harka Allah subhanahu wataala ya yafe musu akwai hadisin abuna ababin tauba yawanci mawallafa magabata suke kawo shi cewa mutumin da ya kashe mutane 99 yazo ya tambayi rahib ya tambayi ko kuma ya tambayi abid ya tambayi mai yawan ibada shin yana da tuba yace masa la taubata alaka ya kashe shi ya zama dari ya wuce ya je gurin wani yace yana da tuba yace eh kana da tuba amma sai ka kaura ka koma gari kaza to anan zaka abun nan yana tafiya saboda yayi niyan komawa wancan gari saboda haka sai kuma adalin sa ashe yayi don haka ya rasu malaikun rahama suka zo malaikun azaba suka zo ya kashe mutum dari malaikun rahama suka ce mutumin da bai taba ma ibada ba sanan ga rayuka da ya kashe waɗannan ko suka zo suka ce ya riga yayi niyya su malaikun rahama yayi niyyan tuba har zai kaura daga garin barna zuwa garin gari na kwari Allah ya musu wahayin cewa qisu bainal qaryatayn suka yi qiyasi inda yafi kusa da ita malaikun gurin su dauka sai zama yafi kusa da garin zuwa ya tuba don haka malaikun rahama suka dauke shi hada shar'u man qablana wannan ba a cikin shari'ar addinin musulmi abu ne al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane sannan kuma akwai dogon bayanai da malamai suka yi wanda wannan hadisi wasu suna kafa hujja da shi ta hanyar su yi aika da gangan kuma yazo su yi tuban ƙarya sannan ko suna magana da cewa ai ga hadisi yazo saboda kasu abun nan to shi yasa duk hadisi ko aya baya fassaruwa daidai sai an fassara shi da fassarar magabata waɗanda suka san asalin ayoyi da dalilan saukansu da kuma bayanan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da ayoyi amma wani sai in mutum ya dau gundarin aya ya fassara ta ba tare da bibiyan abun da magabata suka faɗa a cikin littafin tafsiri ba to shikenan zai zama ya kaucewa hanya ne kawai ya kawar da kuma mutane daga kan hanya ta daidai haka duk irin waɗannan hadisai malamai sun yi sharhohi a kansu sun kuma yi bayani amma baya gushewa da cewa sashin mutane suna kafa hujjoji da su akan wasu manufofi nasu wajen su aikata ayyuka sannan kuma su zo su ce suna da uzuri amma Allah subhanahu wata'ala ya bayyana hakikanin abun ko malamai sun fassara ayoyin Allah idan aka duba waɗannan tafsirai za a iya ganin ƙarin bayanai wallahu ta'ala a daka illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim fima bainahu wa bainahu tsakanin Allah da bawansa Allah ya yafe masa tsakanin bawa da sauran bayin Allah wannan kuma za a yi hukunci shi yasa farkon abin da Allah subhanahu wataala yake hukunci akan sa ranar tashin alkiyama shine bayan tauhidi haƙƙin Allah kenan kadaita Allah da tabbatuwa akan tauhidi shine haƙƙin Allah to abu na biyu da Allah subhanahu wataala yake hukunci wa bawa akai shine tsakanin sa da adami huququl adami su suke hana mutum zuwa aljanna huququl adami wato haƙoƙi na bani adam su suke hana mutum zuwa aljanna Allah subhanahu wataala yana yafi haƙoƙin sa in ya ga dama inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk zunubai inda tsakanin bawa da Allah ne Allah yana yafe su amma haƙƙin bani adam Allah baya yafe shi sai in mai haƙƙin ne yafe haƙƙi to in kuma yafe a duniya ba ko ba tsaye da haddi a duniya ba a lahira da wuya mutum ya yafe in an tsaya tsayin tashin alkiyama sai dai in Allah ya roki alfarmansa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa sahabbai mutum zai zo da aiki na kwari kawai ba abin da yake tsammani sai shiga aljanna a duniya kowa mutanen anguwansu da mutanen garin su sun san shi mutumin kirki ne daga sadaka da kyauta da aikin alkhairi da ibada da sauransu shine kawai yake yawanci a rayuwarsa ba za a ce mutum baya kuskure ba amma kowa yana iya bada shaida akan sa cewa wannan mutumin kirki ne to amma a cikin anguwansu kuma akwai wanda ya masa aiki ko kuma ya karbi kudin wani da ya manta kwata kwata ya manta ko ya karbi kayan wani na saya dan kai mutum ne miloniya watakila amma kuma sai sai kayan 5000 a gurin wani kawai sai ya manta bai bashi ba kuma tsakanin sa da shi ba wani tunanin akwai bashi shi ya dauka kawai ya biya ya ma manta har ya mutu bai biya wannan 5000 din ba to in an zo tashin alkiyama shi ko wanda ya bi bashin 5000 wanda ya sai da kayan 5000 din nan shi kuma gaja ne yawa da wuya a samu tabi'a aljanna saboda abun bakin a rayuwarsa ta duniya. Shi kuma wannan kowa ya ganshi ko a duniya kawai alkhairi yake faɗa a kansa. Ga kuma ayyukan ƙwarai ga komai an zo lahira. Idan aka yi hisabi sai ya zo ga ayyuka na ƙwarai sai mala'ika ya ce koma can ka zauna. Shi fa mutumin ƙwarai din nan wanda a duniya daga sadakoki sai ibada da sauransu ya koma can ka zauna. In ya koma sai firgiti zai tashi ya daina ma tunanin zai shiga aljanna. Sai dai rikicewa kawai. Shi kuma wancan ana can ma tukunna ba zo kansu ba. Can ya ɗebo ka sai a ce masa to wane sai a buɗa masa gidan aljanna ya hangota. Sai a ce kaga gidan aljanna yanzu za ka so ka shiga wancan gidan Allah ya baka. Ya ce wane ni wancan sai annabawa. Ni iri na ba na tsammanin wannan guri. Sai ce to yanzu kana son Allah yana roƙon alfarma a gurinka. Idan ka ba da wannan alfarman za ka shiga wancan gida. Ya ce ni kuma wani irin alfarma ni na kai Allah ya nemi alfarma a gurin. Ya to saboda kirkin wancan mutumin ga bayin Allah a duniya da ayyukan alkhairi da yake amma 5,000 ɗinka bai biya ka a duniya ba ko mantawa ba da gangan ya hana ka. Kun zo gaban Allah bai biya ba. Ka masa alfarman wannan 5,000 ɗin. In ka masa alfarma za ka shiga wancan gida. Ya ce ya Allah na yafe masa. Ya ce to kama hannunsa dalilin wannan 5,000 ɗin. Kai ne za ka kama hannunsa ku shiga aljanna. Ka duba fa ɗan abu ba ya taka kara ya karya ba. To a nan ne kaga wannan sai da Allah ya shiga tsakani saboda mutumin kirki ne shi wancan ɗin. Amma fa ya ma shi yasa kaga mutum ya manta bai biya bashi ba da gangan. Ko wasu abubuwa ko abunan da gangan kai wannan fa mantawa ne. Ya to ina ga wanda kuma da gangan ko kuma karfa ko kuma bari mu karya shi ko kuma bari mu hana shi motsawa. Na ga wani ya fara sa riga mai kyau bai san kasuwa ba ko bari mu nuna masa. Allah ya kiyaye. Saboda wannan ko a ce wannan yana tafi ne da yawa yana kaiwa gidansa ku dan rage masa abuna. In ya kawo kaya kawai sai ya ce sai kawai a karbe kaya. An siya shi kullum yana murna. Ya zo ana gutsura masa da kaɗan-kaɗan. Kaga mene mai kaya mutum ya kawo kaya yana roƙo yadda ka san mai bara. Allah ya taimaka mana. Ko rabi ka bani wallahi ina so in je kasuwar kumo ne. Da Allah ko rabi ka bani ka taimaka mu. Wai haka zai zo yana cewa wanda ya karbi kayansa. Da Allah ko rabi ka bani yau ina so in je in ci kumo ne. Can sai a ɗan ya ga masa. Shikenan. Furfuru ya tafi yana lissafin abu kuma fa yana da kuɗi wannan din ba ko ba wai a ba shi da kuɗi bane a kawai taka shi yayi saboda abun irin yanda masu takawan suke. Allah ya sa su gane. To kaga idan irin wannan abun ya mutu shi kuma ya yake tsammani wancan fa mantawa ne kuma mutumin kirki ne mai ayyukan alkhairi. To Allah subhanahu wataala a haƙoƙinsa yana yafewa tsakanin da bawansa amma in dai haƙƙin bani adam ne to mutum sai ya biya ko da mantawa yayi kuma akwai wannan haƙƙin to mutum zai biya. Shi kuma wanda yake da haƙƙin nan baya yafewa ranar tashin alkiyama baya yafewa don mutum duk yawan ladan da yazo da shi ranar tashin alkiyama ba zai iya bada ɗaya ba. In aka ciri wannan ladan aka bawa mafi kusaci da shi wansa uwa ɗaya ba ɗaya ko ƙaninsa uwa ɗaya ba ɗaya ko babbansa ko kawunsa a ce in ka bashi lada 10 zai tafi aljanna kai kuma ba zai hana ka sauran nakan za su kai ka aljanna mutum ba zai iya bayarwa ba saboda tsoron firgici ranan ba yake iya bada lada ba iya bada lada. To kaga don haka shi sa abubuwan lahira in mutum bai san lahira ba baya tsoron Allah. Don haka Allah ya bamu ikon sanin Allah da kuma tsoronsa. Yawanci rashin mu san Allah shi kai mu ga sakaci da yawa. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa rikicewa ba. Hadiri kai in ya dauro ya fi kowa rikicewa. Iska kawai in ta dauro baya zama. Mu ko yanzu in iska ta dauro sai ka rufe wunduna kawai ka shiga bargo. Kawai yana kasan tashin hankali ya kare ana. Iska ta dauro ya jiri balle in kusan dama da dare ne shikenan kawai. Hadirin ka leka ka gaggabar kawai walƙiya kuma ga duhu ga iska kawai sai ka shiga sai ka rufe wunduna kar kura ta shigo a tunanin ka kawai ka shiga bar shikenan. Kawai a daina kwarukan tararruwa shikenan. amma annabi sallallahu alaihi wasallam da yaga iska ya rinka shiga gida kenan yana fita yana shiga yana fita Allahumma ja'al hariya hallariha tsoro yake kar wannan guguwa ce ta halkarwa to saboda haka kaga wanda yafi kowa sanin Allah yafi kowa tsoron Allah kuma haka ake so inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama wadanda suka san Allah su aka fi tsammanin su ji tsoron Allah cikin dukkan abin da suke yi dan haka illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim wannan shine karin bayani game da wannan aya wallahu a'lam na'am
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون
الله سبحانه وتعالى يا أمبتي وأنتم وسؤالك أيك يكما أمبتي مكوما سودا إلين هكون تندى أموس الدنيا دكوما كوما الأخرة azabun azim ne to sai Allah ya ja hankalin bayinsa don me su zama mutanen kwarai sai mutun ya zama kwarai kafin ya tsira a lahira mafi hatsari shine shiga wuta Allah ya kiyaye Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah malamai suka ce a ce ya ayyuhal ladina amanu a ce ittaqullaha wannan shine tauna tsakuwa don abawa aya tsoro balle inda Allah ke cewa ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah wala tuti'il kafirina wal munafiqin ya ayyuhan nabiyyu fa aka ce sana ka ce ittaqillah ya kai annabi ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam sana Allah ya ce masa ittaqillah ji tsoron Allah duk duniya tun farkon halittar ta har ta kare babu wanda ya ji tsoron Allah yake misalta tsoron Allah irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah kila ya ce masa ittaqillah ji tsoron Allah to kai ko me za a ce maka to shine anan Allah subhanahu wataala ya kira mu'mine da sifa ta imani duk wanda Allah ya ce masa mu'mini ne to har abada mu'mini ne to sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah sannan wabtagu ilayhi alwasila ku nemi tsani zuwa ga Allah ay taqarrabu ila Allah bi ta'at ku matsa ku matsa kusa da Allah bi ta'at wato da bin Allah din wajtinabin nawahi ko wajtinabu nawahi bi ta'at wajtinabi nawahi da kuma nisantan abunda Allah ya hana ku nisanci abunda Allah ya hana sanan ku kusaci Allah da tsaa ku nemi yaddar Allah ta hanyar nisantan abunda ya haramta da kuma aikata abunda yace ayi duk wanda ya nisanci abunda Allah ya haramta ya aikata abunda Allah yace ayi nisanta gaba daya aikatawa kuma iya gurgurdon ikon mutum to wannan yana riskan yaddar Allah kage shine wabtagu ilayhi alwasila alwasila ta ay attaqarrub ila Allah ay taqarrabu ila Allah ku kusatu zuwa ga Allah bi tinabin nawahi ta hanyar nisantan abunda Allah ya hana gaba daya wa ta'ati awamirihi da kuma bin abunda Allah yayi umar malamai suka ce alwasila kuma har yanzu suna ne na guri na musamman a aljanna suna ne na guri na musamman a aljanna wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai cewa alwasila anguwa ce kasa da al'arshin Allah Allah subhanahu wataala istawa ala arshihi kamar yadda ya tabbatar ya bada labari istiwa'un taliqu bi jalalihi subhanahu wataala ya daidaita bisa al'arshin sa daidaito irin wanda ya dace da shi la takyif wala tamthil wala ta'til ba tare da jirkitar da cewa ya daidaita ba ba tare da kaifa kamanta yadda ya daidaita ba ba tare da kuma misalta irin daidaiton sa ba amma imani wajibi ne cewa ya daidaita don haka ya fada thumma stawa ala al'arsh ya fada ya daidaita bisa al'arshin sa to kasan al'arshin Allah subhanahu wataala shine alwasila an gina gida Allah ya gina gida a wannan alwasila gida guda ɗaya tak yace mutun daya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa sahabbai mutun daya ne zai zauna a wannan gidan fa arju an akuna ana ina fatan ni ne mai wannan gidan a gida ne guda daya kake ke cewa idza sami'tumun nida idan kuka ji ana kiran sallah fa qulu misla ma yaqulu almunadi ku fadi abun da mai kiran sallan yake fada in man da hayya ala salah nan ne ake cewa la haula wala quwwata illa billah da hayya alal falah hay alatay malaman fiqh suna ce musu hay alatani to waɗannan idan su ne sai mu ce la haula wala quwwata illa billah wanda duk ya fadi ya bibi mai kiran sallah sanan da mai kiran sallah ya gama fa salla alai yayi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wasu riwaya sai yana umarni yace fa sallu alayya ku yi salati gare ni wa saluli al wasila ku roƙa mun al wasila fa innahu wanda duk ya roƙa mun al wasila hallat lahu shafa'a hallat lahu shafa'a a wata riwaya hallat lahu shafa'ati wato ceto na kawai ya fada kansa duk wanda zai ji ana kiran sallah ya bi mai kiran sallah in an gama kiran sallah yayi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ibrahimiya sannan yace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad a wata riwaya alladhi wa'adtahu kawai shikenan to anan wanda da yake fadin wannan shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi kuma shi zai cece shi ranar tashin alkiyama ka dofa gidan an riga an yi masa sannan an tabbatar masa shine mai wannan gidan matansa ma sun samu farlan zama a wannan gidan domin Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da matsayin su ya nisa annabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adhabu dhifayn وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما kaga aljanna su gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zauna duk wani wanda kace jin wane ne wajen imani da tsoron Allah da kyawawan dabi'u to kasa da wannan anguwar zai zauna kusa da wannan anguwar mafi kyawun dabi'u kenan masu imani mutanen gware manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sashin su ma sirkansa ne sun auri iyayensa wasu kuma sun ya auri iyayensu to su din kansu suna ba su shiga wannan anguwar ba shi kadai ne mai anguwar gidansa ne kawai anguwar to wanda amma duk da haka yace wanda ya roƙa mun wasila hallat lahu shafa'a ceto ya tabbata gare shi ma'ana ceto ya fada a kansa ma'ana idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun da yake da garanti a kansa yana umartan al'ummarsa su rinka roƙa masa Allah da addu'a ya nuna kenan ashe min babi aula mu kan kullun komai kasa a gaba sai kai addu'a Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala yakan ce da kudi a aljihunsa amma ko da gishiri ne bai taba saya bai yi addu'a ba kaga dai gishiri tun a wancan zamanin yana da arha har yanzu duk tsadan kayan da ake yin shi da gishiri da arha kuma in an siyo shi koya ne sai an jima kafin a sake siyo wani gidan ma ba sai yake sake shi ba dan dis kawai shikenan magana ya kare kaga ga arha ga auki baya lalacewa yace to don ya kwatanta wa mutane yadda yake addu'a hatta wannan gishirin kuma akwai kudi a jihunsa bai taba tinkaran sayansa don gadara da kudin sa ba sai yayi addu'a Allah ya bashi nasara ya taimake shi wajen mallakan gishiri to kai ne zaka ce bari kawai ka abuna kawai shikenan kawai sai ka mallaki abinda kake so ka mallaka mu dai kawai ni'ima ce Allah ya riga ya rufe mu da ita amma kana neman masu sakalci ai mu ne a zamanin yanzu sakalci mu ne mutum bai zamanto yana tafiya yana roƙon Allah kaza yana zaune yana roƙon Allah yana kwance ka in dai babu ce ke yana roƙon Allah kaza in yana tafiya in ka sa abu a gaba tun kafin ka ga alamar tabbatuwar abun haka ake so ka zama daga ka ji kana son abu tukunna a kasuwa kake so a shago kake so ka saya a mota zaka saya a mashin zaka saya a takalmi zaka saya a gini zaka yi a me tun ba a zo ga farawa ba ake so ka rinka addu'a Allah ya baka nasara akan abu Allah ya baka nasara akan abu ya zama alkhairi gare ka kana yi ka fara ma addu'a kana kan yi ma addu'a ka gama neman albarkan abu ta haka ake yawo ba kawai mutum sai ranan da ya ga dama yayi addu'a ba kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saluliyar wannan gidan har abada nasa ne an riga masa kuma ya bada labari shine mai gidan kuma as-sadiqul masduq ne Allah ne ya gaya masa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha amma don mu samu daraja wajen yi masa addu'a ai yanzu ko da mun masa addu'a ba wai gidan yanzu zai tabbata da ya ga kaman za a bace a mu samu daraja ne mu da muka masa addu'a sannan mu gane cewa ba a wasa da addu'a cikin duwa gunda aka saka gaba ko menene ba a wasa da addu'a kuma in kana neman hanyar nasara da sauki to shine addu'a malamai magabata suka ce daga zaran ka sa abu a gaba sai ka ji ka fara addu'a to ka tabbata kai ka ci nasara domin sa maka kai addu'a akan abu ma shi kansa nasara ne wani kawai gadara yake haba kudi kaza kawai idan nayi riban abu kaza da abu kaza kawai za su mun kaza ba sai yayi addu'a ba abu kaza yanzu ya tana da ribar abu kaza da abu kaza ne kawai ya sa za su masa kaza shi a ganin sa kenan to ran da ka ji abu kaza da ka dosa Allah ya sa maka yin addu'a to kawai ka ci nasara domin wanda ya san Allah yake da khushu'i da kankantar da kai ga Allah shine wanda yake mai da al'amarin sa komai yake so a gurin Allah yake nema don haka dajiya da addu'a yana da matukar muhimmanci Allah subhanahu wataala yace wa batawu ilayhi alwasila ku nemi taqarrubi zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan kuma alwasila wancan guri ne a gidan aljanna wadda anguwa ce wadda gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cikin ta sannan falala a rinka rokawa annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka ji kiran sallah a zamanin yanzu mutum zai ji kiran sallah da yawa saboda masallatai suna nan ko ina abuna a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye masallacin sa ne kadai za a kira sallah duk Madina masallacin Makka ne kadai inda Ka'aba yake za a kira sallah iya adadin mutanen iya sune a kusa da gurin za su ji kiran sallah to amma yanzu adadin mutane ya karu garuruwa sun yi fadi jama'a sun yi yawa akwai bukatun masallatai a kurare daban-daban to lokacin da mutum yake rayuwa sai ya ji kiran sallah a can sai ya ji kiran sallah wancan masallacin wancan ma kiran sallah wancan masallacin wanne zai bi to sai bi wanda masallacin da yake zuwa sallah masallacin da yake zuwa sallah shine ya fi dacewa da shi wajen amsa wajen bibiyan ladani don haka idan yaji kawai ana kiran sallah a inda yake zuwa sallah dan zai bi idan ya shagaltu can wani guri ana kira can wani guri ana kira bibiye su ba bai laifi ba to mai kawai zai mai da hankali zuwa ga masallacin da zai je yayi sallah kawai da yaji sun fara kiran sallah to wannan zai bi shine mafi sauki a wannan lokaci da malamai suka yi fatawa malamai na wannan zamani Allah subhanahu wa ta'ala yace wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun sannan ku yi jihadi cikin tafarkin Allah hakan zai sa ku samu rabo jihadi ta hanyar kashe kafirai idan suka ce ba za a yada addinin Allah ba ko suka karya sharuɗan zaman lafiya to wajibi ne yakan su al-kuffar wal mushrikin wajibi ne yakan su a lokacin da suka ce a'a ba za a yada addinin Allah ba ko kuma za su yi makirci da addinin Allah ko kuma sun hana musulmai don kawai suna rike addinin Allah walwala kamar yadda sai da aka yi haka a Makka aka sa su tsanani daga ƙarshe kawai Allah subhanahu wataala ya ce udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulim wa inna Allah ala nasrihim laqadir don haka akwai sharuda da ka'idoji da dokoki idan duka wannan kafirai sun karya su sai shikenan kawai sai a yake su qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه ايد وهم صاغرون don haka nan Allah subhanahu wataala yace wajahidu fi sabilihi malamai suka ce Allah subhanahu wataala ya umarci mu'minai da tsoron Allah da taka tsantsan da lamarin duniya taqwallah shine mutum ya sanya wiqaya bainahu wa bain azabillah tsari tsakanin sa da azabar Allah ko ko mutun ya zama kamar yadda qilqu ya ta'rifinta mutun ya wato ya bautawa Allah kamar yadda Allah yayi umarni bisa koyarwa daga haske daga gurin Allah ma'ana koyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa haske daga gurin Allah shine koyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai kaunar lada a gurin Allah ya kuma nisanci abinda Allah ya haramta bisa haske daga gurin Allah yana mai tsoron azabar Allah wannan shine ma'anan taqwa ko ko mutun ya zama in an ce takawa shine mutum ya zamanto duk abun da ya faɗa na alkhairi yana gaskata abun da ya faɗa din da aikin sa kar mutum ya zamanto yana faɗa amma aikin sa sabanin haka wa idza sa'alta ani taqiyyi wajadtahu rajulan yusaddiqu qawlahu bi fi'alihi idan kana neman taqiyyi shine mutumin da zaka same shi yusaddiqu qawlahu bi fi'alihi yana gaskata zancen sa da aikin sa bai kamata mu wayi gari kamar yadda muka wayi gari yanzu ba mafi yawancin mu zamu faɗi abu daban abinda muke aikatawa daban wannan ya sanya al'amuran mu suka zama to tabarbararru mafi rinjayen lokaci amma magabata abinda suka faɗa shine aikin su ba sa sabawa abinda suka faɗa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu haka sahabbai suka rayu tare da shi haka suka rayu da tabi'ai haka tabi'ai da tabi'ut tabi'ina har generation waɗanda suke na ƙwarai suka gabata salafus salih amma mu yanzu an wayi gari muna faɗin abubuwa daban aikin mu daban maganganun mu daban saboda harkar rayuwar duniya ta yi tsanani da tsamari a cikin zukatan mafi rinjayen mu sai wanda Allah ya kiyaye daka wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun insha Allah wa nan zamu dan muna rayu lokaci na gaba zamu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace wallahu ta'ala a'lam dukkan waɗannan bayin Allah da suka ambaci bukatu daban-daban muna fatan Allah ya karɓi addu'o'in mu Allah ya biya mana bukatun mu Allah ya biya wa kowa bukatunsa wanda wani ya masa alkhairi kuma ya masa alƙawari wata-wata zai rinka bashi Allah ya ba da ikon yin haka Allah kuma ya saka masa da alkhairi wanda wani ya musu alƙawari ko mai gidansa ya musu alƙawari muna fatan Allah ya tabbatar musu da alkhairin haka wanda aka masa alƙawarin abun hawa Allah subhanahu wataala ya sa a dace a wanda yake samun tangarda da iyalinsa Allah subhanahu wataala ya yassari al'amura ya kawo musu sauki ya kawar da fitina a tsakanin su wanda aka bashi aure Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a ciki Allah ya sa a dace wanda yake bukatun aurar da yarsa amma kuma ake ta samun jarrabawa na fata Allah ya kawar da jarrabawa Allah ya sa abinda yake alkhairi gare su Allah ya tabbatar musu wanda suka kawo kaya Allah subhanahu wataala ya kawo ciniki mai albarka wanda aka rike masa kuɗi Allah ya sa a biya shi da wanda ake bin sa bashi Allah ya bashi ikon biya masu bukatun jari Allah subhanahu wataala ya basu jari mai albarka da kuma wanda shi kuma yana neman aure Allah subhanahu wataala ya sa a dace da wanda akai musu rashi akwai abuna an ambaci Alhaji Ibrahim wanda mahaifiyarsa ta rasu Allah subhanahu wataala ya gafarta mata da baba Aliko wanda ɗar uwarsu Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwarta Allah subhanahu wataala ya gafarta mata inna lillahi ma abqa wa lahu ma akhas wa kulli shay'in indahu bi ajalin musamma falyasbiru wa liyahtasibu Allah ya gafarta wa wadanda suka rasu da iyayenmu da kakanninmu da dukkan sauran magabatanmu Allah subhanahu wataala ya gafarta musu dukkan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatun da yake da su muna fatan Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya kare mu da kariyarsa ya kare mana zuriya da iyalai daga dukkan fitina ko sharri Allah ya saukar mana da albarkatu a gidajenmu ya kare mana wannan gari da wannan ƙasa ta mu da sauran garuruwan musulmai baki daya abubuwan da suke damun mu Allah ya kawo mana saukin su abun da zai zama mana alkhairi Allah ya tabbatar mana da shi abun da zai zama mana fitina Allah ya raba mu da shi ya mana maganin sa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك